za mu fara tafsirin suratul zalzala.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
نعم. سورة الزلزلة.
نعم.
وسورة إذا زلزلت. وسورة الزلزال. وعندنا السورة هني وندا أتكراو وندا السورة ديتا دسو. وندا السورة ذهوا لك تكمل لما يسون تفي أكن شوا سورة جيم كيا. وتسورة جيد أكسو كدة إيتا أمكة. Daga cikin waɗanda suka tafi zuwa ga wannan ra'ayi akwai Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas da Mujahid da Abba ibn Abi Rabah, wasu kuma kaɗan daga cikin malamai suka yarda da cewa wannan sura ce madaniya, wato an saukar da ita a Madina. Daga cikin waɗanda suka faɗi wannan ra'ayi akwai Qatada ibn Da'ama Sadusi al-Basri da kuma Muqatil ibn Hayyan. Maganar da tafi inganci ko tafi karfi ita ce maganar masu ganin wannan sura ce makkiya, duba da irin siyakinta, irin abinda ta kunsa da irin abinda take magana a kansa. A jerin gwanan saukar wannan surori bisa ra'ayin Jabir ibn Zaid ko bisa lissafinsa da ƙididdigarsa, duk yana cikin waɗanda suke ganin sura ce madaniya, yana cewa wannan ita ce ta 94 a jerin gwanan saukar surori, ce ta sauka wato gabanin suratul nisa'i bayan suratul hadid. Wannan a bisa ra'ayinsa da yake ganin sura ce madaniya, amma ra'ayi mai mafi rinjaye wanda yawancin malamai suke kansa wannan sura ce makkiya. Abinda wannan sura take karantarwa kamar yadda za a gani daga mabudinta, tana magana akan sha'anin tashin alkiyama da abubuwan da za su faru gabanin tashin alkiyama din, ko a farko-farkon kwanakin tashin alkiyama din, da kuma abinda zai biyo baya na sakamako, da yadda Allah zai raba mutane gwargwadon ayyukansu, wasu su tafi aljanna, wasu su tafi wuta. Allah ka kiyashe mu, wanda wannan tsoratarwa ce mai tsanani da Allah maɗaukin sarki yake, da ta dai sura ce wa shi ke da takaitattun ayoyi, domin ayoyinta 8 a bisa lissafin yawayawacin malamai, lissafin mutanen Kufa da mutanen Madina ayoyinta 9, wato wajen sabanin da aka samu wajen lissafa ayar yawma idhin yasdurun nasu ashtatan li yura'u a'malahum, shin aya 1 ce ko aya 2, wanda suka tafi akan cewa aya ce guda 2, suna cewa ayoyinta 9 wanda kuma suka ce aya 1 ce, wanda su ne mafi yawancin malaman lissafin ayoyin Alkur'ani suna cewa ayoyinta 8 ne. Da haka za mu ga yadda wannan sura a bisa ayoyinta takaitattu ta kunshi abinda yake tsoratarwa ne da firgitarwa da razanarwa akan sha'anin alkiyama da abinda zai biyo bayan ta na hisabi da abinda Allah madaukakin sarki zai yi na kididdige ayyukan bayi. Akwai hadisai da suka zo wadanda suke magana akan falalar sura, amma hadisai ne wanda malamai suke magana akan ingancin su, wato ba su inganta ba, kamar cewa suratul idza zujirat tana daidai da wato rubu'in abinda rabin alqur'ani nisful qur'an, wannan bai inganta ba. Ya tabbata a cikin sunan Abi Dawud cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta idza zujirat a surar asubahi a raka'a ta farko, a sallar asubahi a raka'a ta farko da raka'a ta biyu, wato raka'ar farko ya karanta idza zujirat, sannan raka'a ta biyu ma ya sake maimaita surar, wanda Ibn Rajab al-Hanbali yake cewa wala Allah wannan ya faru a halin tafiya ne, saboda ya sassautawa kansa da waɗanda suke tare da shi a wannan sallah. Sura ta bude da fadar Allah bayan bismillah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, idan aka girgiza kasa irin girgizan nan tata, wa akhrajatil ardu asqalaha, kuma kasa ta fitar da nauyaye nauyayenta, wa qala al insanu, kuma mutun yace malaha, me yasa me tani, yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, a wannan yini ne take bada labaranta, bi anna rabbaka awhalaha, saboda ubangijinka yayi mata wahayi, yawma idhin yasduru an nasu ashtatan, a wannan yini ne mutane suke fitowa kungiya kungiya, li yarau a'malahum, domin a nuna musu ayyukansu, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, wanda yayi aikin alkhairi daidai da kwayar zarra zai ganshi, waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara, wanda kuma yayi aiki daidai da kwayar zarra na sharri zai ganshi. Ubangiji ya fara da harafin sharadi, wato zarf wanda yake yufidu shartiyya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, idan aka girgiza kasa, wane ne mai girgiza kasan? An san shi, saboda haka ba sai an ambace shi ba, Allah ne. Idza zulzilatil ardu, idan aka girgiza kasa, zilzalaha, irin girgizan nan tata, wato girgiza ba irin wacce kuka saba gani ba, ba irin girgizar da kuka saba gani ba a nan duniya, girgizar da take shafan wani bangare ta bar wani bangare, girgizar da za ta haɗe gidaje da wasu duwar wasu, ta haɗe wasu mutane, ta haɗe wasu kamfanoni, amma wasu su kubuta, ba irin wannan girgizar ba, wannan wata girgiza ce ta musamman. Shi yasa Ubangiji ya maimaita kalmar zilzalaha, kuma aka jingina masdar din zuwa ga zamirin kasa, ce girgizanta, dan a karfafa maka cewa maganar da ake ta girgiza a nan ba girgizar da ka saba gani ko ka saba jin labarin ta bane, a'a, wannan wata girgiza ce da za ta dimautar da kowaye, da za ta tayar da hankalin kowa, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin littafinsa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adhab Allahi shadid. Ubangiji yace, ya ku mutane, ku faji tsoron Ubangijinku, lalle girgizar ranar alkiyama, girgizar ranar alkiyama wani abu ne mai girma, shay'un azim, wani abu ne mai girma, yawma tarawnaha, ranar da za ku ga wannan girgizar, tazhadu kullu murdi'atin amma tarda'at, ranar da za ku ganta, ranar da kowace mai shayarwa za ta manta ta shagala daga abinda take shayarwa, wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, dukkan wata mai ciki ta barar da cikinta a ranar, wa taran nasa sukara, ku ga mutane a cikin maye, suna maye, suna fagamiya, suna cikin dimuwa, wa ma hum bisukara amma fa ba dimuwa bace ta shan giya ba wai kiya suka sha suka bugu ba walakin azabul lahi shadid azabar Allah ce mai tsanani idan wannan ya faru to babu shakka dan adam zai ga canji kasar gaba daya za ta canza zai ga ba kasar da yake kai kamar ba ita bace ubangiji ya canza ta da wata kasar yawma tubaddalul ardu ghayral ardi والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار رانت ذا أتشنز كسر ذا متن يكي كي ذا وتكسر واتو غباء تيكين تي داو أبنى كسر تي داو سما سما يقوم كسر وانجي يبري كتر ذا إتا حكا نوم وانجي يتشنز سما سما ذا يكي غني بزما با إتا بجي الله ساكي توا وأخرجت الأرض أثقالها وما كسا تفتر ذا نويين ويين ubangije sake maimaita kalmar kasa wanda mahalli ne na zamiri amma sai aka sa sunan kasa din ya fito kalara da an ambace ta ayar farko inda za a bi salam magana irin tamu sai a ce wa akhrajat asqalaha kawai tunda an fade ta ba kuma nisa aka yi ba to amma aka sake maimaita ta domin al'amarin da yake ta da yadda allaka da ita ba karami bane babbane don haka akwai bukatar a sake ibrazin damiri domin karfafa maka wannan al'amari ce aka tabbatar da nauyeyen nauyeyenta tabbatar da abubuwan da suke cikin ta abinda take dauke da shi abinda take dauke da shi wasu malamai suka ce ana nufin matattu waɗanda suke cikin kaburburan su a lokacin duk suka fito bayan jin wannan busa da ubangiji madaukakin sarki yasa akai ta biyu haka ne wasu suka ce wannan zilzali zai auku bayan busa ta biyu ne a lokacin dukkan waɗanda suka mutu tun daga kafuwar duniya har zuwa wannan lokaci to za su fito daga cikin ƙasa shine ma'anar wa akhrajatil ardu asqalaha kasa ta fitar da nauyeyen nauyeyenta ubangiji ya sanya ta zama madauki ce ga mutanen da suke masu rai da wadanda suke matattu alam naj'alil ardi kifatan ahya'an wa amwata ba mu sanya kasa ta zama madauki ba ga mutanen da suke rai da wadanda suke matattu saboda abinda yake cikin ta gaba ɗaya ta haife shi ta haife shi a wannan lokaci wasu malamai suka ce ana nufin kunuzuha wa ma'adinuha wa sukhuruha wa zahabuha wa fiddatuha duk abinda yake cikin ta na taska da ubangiji ya ajiye ta ma'adanai ko taska ta ainihin zinari da azurfa ko taska ta duwarwatsu masu tsada ko taska ta man fetur dukkan wani abinda Allah ya ajiye a cikin kasa a wannan lokacin duk za ta fito da su ta amayo su ta haifar da su kamar yadda Allah yake cewa وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت إذن قسى أكميكا دئتا تجيه أبن دئيكي تكينتا وتخلت توفينتا وتوزم باب كومي أتكينتا ألوك تنزاتا أما يودا تكا أبن دئيكي تكينتا نزيناري نأذر فاندوكيا نبع دني أبو بوان دان أدم يكي لجمع أكان سعير أبو بوان دائكي تادا قير بايا سبو رسول abubuwan da kasa take harkitsewa ta hautsi ne a dalilin abubuwan da ake kisan kai saboda abubuwan da yaki yake barkewa tsakanin kasa da kasa a dalilin a yau ga sunan kasar ta amayo da su gaba daya kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Muslim hadisin Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yarda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace tulqil ardu al-aflada kabidha مثل الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطئ فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا النبي صلى الله عليه وسلم يجي قال دكسا ذات أما يود أبندك جكتا دعين جكتا kai ka ce duwar wasu ne manya-manya na zinari da azurfa a lokacin mai kisa wanda yayi kisan kai saboda duniya saboda dukiya zai zo ya ce fi hadha qataltu saboda wannan dukiya na yi kisa wayati al-qati'u wanda ya bata da mutane ya bata da ƴan uwansa da danginsa ya yanke zubuncin sa zai zo ya ga wannan tilin tarin dukiya ya ce saboda wannan ne na yanke zubunci na saboda wannan ne na bata da mutane na ci zarafi na ci mutuncin wasu barawo ya zo ya ga wannan tarin dukiya ya ce saboda wannan ne aka yanke min hannu ko aka daure ni ko aka yi min duka ko aka wulakanta ni thumma yad'unahu fala ya'khuduna min shay'a karshe duk su wuce ba wanda zai dauki komai daga cikin wannan filin dukiya a lokacin ba ta da wani amfani an gama yayinta an gama rigingimu da tashe-tashen hankali da fadace-fadace da fatawa da juna saboda ita a yau ga ta ubangiji ya fito da ita gaba daya a gaban gidan dan adam kasa duk ta amayo da abin da yake cikin ta da taskar arziki amma dan adam saboda abin da ya sha gaban sa na tashin hankali baya ta wannan ba zai daka ta wannan ba babu wanda zai tsuguna da niyyar ya tara kudi ko ya kwasa ina zai kai shi magana ta bu karfin kudi kuma yanzu magana ce ta abin da ka aikata me kyau ne ko mara kyau ne magana ce ta aljanna ko wuta walakin azaban bashi shadid azabar ubangiji ce ga sanan mararar mutum zai ganin ta ra'ayin ayin Allah yake wa qala al insanu ma laha dan adam ya rika cewa me ya same ta ne wato dan adam anan ana nufin dukkan jinsin dan adam suka ce al anan lil istighraq al jins lil istighraq al jinsi ana nufin dukkan wani dan adam da mumini da kafiri da babba da yaro da tsoho da tsohuwa da mulki da wanda ake mallaka da kowaye ne ma a lokacin saboda rudewa zai rika malaha malaha me ya same ta me ya samu kasan ne take tsayawa take girgiji kasuranta gashi ne yana ta wato yana ta kai kawo a saman kasa tana ta kada shi tana ta ainihin ta maula da shi da buga shi nan da buga shi can yana cikin rudewa yana cewa malaha malaha me ya same ta me ya same ta wasu malamai suka ce al-insanu anan ana nufin al-kafiru kafiri shine zai wanda rudewar mu'mini wanda ya ibada ranar al-kiyama zai san cewa ranar ce ta zo ba zai samu rudu ba kafiri shi zai rude inji wasu malamai ce saboda Allah ta'ala yana cewa ba ta komu sa'ad yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'a kazalika kanu yufaku lada da alkiyama za su tsaya mujrimai masu laifi za su rika rantsewa su fa zaman da suka yi a duniya ko zaman da suka yi a kabari dan lokaci ne takaitacce Allah ji haka aka rika karkatar da su yadda suka rika ƙarya aka rika karkatar da su ana gaya musu ƙarya suna yadda yanzu ma gashi alkiyama ta tashi amma kuma ana gaya musu ƙarya Allah ce wa qul alladhina utul ilma wal iman wa qala alladhina utul ilma wal iman laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'th fa hadha yawmul ba'th alladhi kuntum wa hadha yawmul ba'th walakinnakum kuntum la ta'lamun Allah ce amma wadanda suka aka ba su ilimi da imani sune mu'minai sai su ce da su wannan ranar alkiyama ce wannan ranar alkiyama ce ku ne ba ku gane ba amma mu mun sani wannan alkiyama ce fa hada yawmul ba's ranar alkiyama ce sai dai kun kasance ba ku sani ba wato kun jahilci abin saboda kun karyata da abin ba ku zata da gaskiya ba ne kuna san yadda ce ake yi labari ne ake baku tatsuniya ce a yau ga gaskiya kun ganta da haka wasu malamai suka ce ar ne shi ne rikice ya rika malaha malaha me ya same ta me ya same ta me ya faru me yake faruwa wata matsala aka samu Allah sai ya bada ansa ce yawma idin tuhaddisu akhbaraha a wannan rana ne za ta bada labaranta a wannan gini ne kasa za ta bada labaranta za ta faɗi duk abin da ya faru akan ta na alkhairi ko na shirri, na da'a ga Ubangiji ko na ma'asiya, na bin dokokin Allah ko saba wa dokokin Allah, za ta ba da labari game da kowane mutum akan abin da ya aikata, alkhairi ko shirri. Ubangiji zai mata wahayi ya sa ta tayi bi anna rabbaka auha laha, saboda ubangijinka yayi mata wahayi, to saboda ubangijinka ya mata wahayi ya umarce ta da ta ba da labarin abin da ya wakana. Ubangiji mai iko ne a bisa dukkan komai, abin da yake baya magana ba a masa magana, baya ci baya sha baya numfasawa, bai da baki. Ubangiji idan ya ga dama sai ya sa shi ya furci, ya sa shi ya yi magana, ya faɗi abinda Ubangiji yake buƙatar sai ya faɗa. Allah yake, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana ke lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya halicci alkalam, fa qala lahu uktub, qala fa madha uktub, Allah ya ce alkalamul qalamul qudra, karuhu kai rubutu, yace kuma zai rubuta, kai rubuta abinda zai faru tun daga kafin duniya har tashi kiyama. Aga alkalami ne Ubangiji khatabahu, ya yi magana da shi, ya tsaye da shi, kai rubutu shi ba kuma ya yi magana, ya ce to me zan rubuta, kamar da Allah yake cewa hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun fa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allah alladhi antaqa kull shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un. Allah ta'ala yake cewa ranar da a lokacin da za su zo ga wuta, shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum, jin su da ganin su, wato da ji da gani, kunnuwan su da idanuwan su, sai su yi shaida akan mun ji sanda suka faɗi kaza ko mun ga sanda suka aikata kaza, haka nan fatar jikin su ma ta yi musu shaida da abinda suka kasance suna aikatawa, da ji da gani da fatar jiki. Waɗannan ba su ne suke furici ba, ba su suke magana ba, ba su ne Ubangiji ya sanya musu khasiyya ta su yi magana ba, amma a ranar sai su buɗe baki su yi magana, a ji sautin su, a ji kuma abin da suke faɗa a fahimta, har su waɗanda ake yin shaidar a kansu su rika cewa lima shahidtum alaina, yaya za ku yi mana shaida mummuna irin wannan, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulli shay, Ubangiji da ya ba wa kowane abu da ya ga dama firici shi ya ba mu firici, da ya ba wa kowane abu da ya ga dama damar ya yi magana mu ba shi ya ba mu wannan damar, kuma ai da ba ku ya yi ku sai kuma yanzu ya kasa ba mu damar mu yi muku shaida. Al-yawma naqtumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Ubangiji ya ce a yau za mu rufe bakin mu rufe bakunan su, hannayen su ne za su rika magana da kafafuwan su, su rika faɗar abin da suka rika tafkawa a duniya. To kaga Ubangiji yana bawa abin da ya ga damar ya yi firici, saboda haka ko a ce amru takwini ne, kamar da wasu malaman tafsiri suke cewa ainan alwahyu a nan ana nufin amru takwini, wato haka kawai abinda za su gani yana faruwa a doron ƙasa shine ma'anar tuhaddisu akhbara hadin. Wannan tawili ne, me zai hana Ubangiji ya bata damar ta yi magana, kamar yanda ya ba wasu gabobi na jikin mutum damar su yi magana tare da cewa ba su ne masu magana. Ubangiji in ya ga dama zai sa wani jama'a ya yi magana. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar yadda yazo cikin sahih Muslim, yake cewa akwai wani dutse a Makka yana mun sallama duk sanda na wuce shi, kuntu a'rifuhu al'an, na san shi yanzu haka, in na gani shi zan san shi. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo wucewa ta gaban sa, Annabi zai ji sallamar sa, kuma dutse ne. Ubangiji ya bashi furici, sai dai kuku ne ba kwajin, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarda shi wannan furicin, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji yadda Allah ya ji yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam hanilal jizr ku tattura dabino lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina hawansa yana huduba aka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam minbari na katako yake hawa yana huduba wannan ku tattire ya rika ainihin kuka wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kukan wannan abu ya tausaya masa saboda idan anan duniya Allah madaukakin sarki ya jiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam wato furici na waɗannan abubuwa waɗanda suna wanda jama'at ne wato daskararrun abubuwa ne wanda ba a san su da rai ba ba a san su da motsi ba ba a san su da magana ba amma Allah ya ji yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam maganar su to zai hana ranar gobe kiyama wanda komai yake canzawa komai yake daukar sabon salo yanzu an shiga wata tafta ce ta rayuwa sabuwa fil ba wanda aka saba ba saboda komai zai canza yadda Allah ya ce zai canza saman kasar da zama wata kasar daban saman zama saman daban rayuwa ta zama wata rayuwa ce kuma daban ba wacce ba wanda kuka sani ba dan haka me zai hana a samu jin sautin kasa ta yi magana dan haka abinda Allah ya faɗa dinnan hakika ce ba majazi bane ba isti'ara bace babu magana al'amru takwini ko al'amru takwin cewa wani abu ne da Allah zai haifar a kanta wanda shi zai zama ansa ga mutane a'a magana za ta yi saboda haka kasar da ka taka ka tafi gurin da'a ga Ubangiji ka taka kasa ka je masallaci ka taka ta ka je gurin karatu ka taka ta ka je sada zumunci ka taka ta dan ka je ka kai wata gudunmuwar ka dan Allah ka taka ta wajen gugurmaya da jihadi fi sabilillah za ta yi shaida gare ka da wannan ce kai kaza a rana kaza a lokaci kaza haka nan wanda ya taka ta dan sabon Allah ya taka ta ya je gidan rawa da kida ko ya taka ta dan ya saka ko ya taka ta dan ya fita sabon Allah ko ya fita aikata bid'a ko ya fita zuwa aikata shirka haka za ta yi shaida a kansa lokaci kaza a guri kaza a rana kaza ka bi ta kaina kaje wato kai aikin sabo shi yasa lokacin da Bani Salima wanda gidajen su suna nesa da masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam Salima su ne daidai in ka san masallacin kiblatain da ake cewa nan ne wato kauyen Banu Salima wanda wajen Madina ne to suka ga masallacin wato wasu tayi nisa da cikin garin Madina sai suka ga ya kamata su baro inda suke su dawo tab da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su yi gida da jin su anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a su zaman su ya ce ya bani Salima diyarakum tuktabu asarukum ku yi zaman ku a gidaddajinku za a buga takun sawunku wato za a rubuta muku takun sawunku ku yi zaman ku a gidaddajinku takun sawunku din nan da za ku yi zuwa masallaci na to za a rubuta muku shi saboda haka ashe Ubangiji madaukakin sarki yana sane da waɗannan abubuwan da duk mutum yake a doran ƙasa kuma ana rubuta masa kuma akwai ranar da waɗannan athar din wuraren da ya taka za su yi masa shaida wasu suna hujja da wannan akan wato lokacin da mutum ya yi sallah zai sake yin sallah a abin da zai yi nafila to ya canza guri wasu daga cikin magabata sun kasance suna aikata haka babu hadisi marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bal ma hadisin da ya zo ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya yi sallah inda ya yi sallah yakan yi nafilarsa a gurin amma an samu daga cikin aikin wasu magabata sukan canza guri ba sai su yi hujja da cewa suna son wuraren da zai musu shaida ya zama da yawa duk da cewa shaida ɗaya ce kasa gaba ɗaya ta da baka shaida ta aikata kaza a gurin wato ba sai ka canza gurin ba ba wai maganganun ne za su fito gurare daban-daban ba a doron kasa din canje magana a kasar ce za ta yi magana cewa rana kaza a guri kaza ta yi kaza saboda ko a guri guda kai ta nafin tulu za ta ba da labarin ba sai ta ce ka canza guri ba to wannan yana daga cikin ba da labarin da kasa za ta yi bi anna rabbaka aw halaha saboda ubangijinka yayi mata wahayi wahayi ubangiji ya aika mata ya gaya mata aw halaha ay qala laha shi yasa ba ta'adda bi billahi wa lam yata'adda bi ilah ba ce aw ha ilaiha ba ba aika mata wani dan sako yayya gaya mata ba a'a fada mata yayi ubangiji yayi magana da kasa وقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين وجد يجيء سما ده قسا ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين وعند ubangiji ya halicci sama da kasa ya daidaita zuwa sama sannan yace da sama yace da kasa ittiya tawan aw karha kuzo kun kikokin su wato kuzo salim alin kuzo ko kuma kuzo wato koda ba kuzo ba suka ce a'a muna da bisa da'a zamu wato ruwan sanyi zamu kakan mu ba sai an wato sai an nuna karfi ba to kaga anan ubangiji yayi magana da kasa yayi magana da sama saboda haka ubangiji zai magana da ita ne ya ba ta umarni sannan ita kuma ta bada labarin abubuwan da suka wakana tare da ita Allah ce yauma izin a wannan yini yasdurun nasu ashtatan mutane za su fito kungiya kungiya jama'a jama'a za su warwatsu saboda rikici da tsoro malamai sun fassara wannan gaba da fassara suka ce yauma izin yasdurun nasu min mawaqif al-hisab ashtatan ila masairihim ila al-jannati aw ila an-nar mutane za su fito bayan an gama musu hisabi kowa zai kama hanya ya juya domin zuwa makomarsa inda aka yi masa sakamako da shi dan ɗan al-janna su tafi al-janna ɗan wuta su tafi wuta haka za a bayan an taro a fili guda an yi hisabi to kuma daga baya kowa zai juya waɗannan a ga sun yi nan sun yi dama wasu kuma ce nan su yi hagu saboda haka a lokacin za a gan su sun zama jama'a jama'a kamar yadda Allah yake cewa manashurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda yace za mu tattara masu tsoron Allah zuwa ga aljanna zuwa ga Allah mai rahama wafda kungiya kungiya haka zamu wanda ce wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara wasiqal ladina taqaw rabbahum wadanda suka ji tsoron Allah sai a jazu ai musu jagoranci ila aljannati zuwa ga aljanna zumara kungiya kungiya to kungiya kungiya ubangi haka zai abin nan ga wadanda za su tafi aljanna ta daya ta biyu ta uku za aljanna ba iri ɗaya bace ta wani ta fita wani to haka gurub 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 haka za a tattara su ga waɗannan duk aljannar su iri ɗaya ce to ku yi nan wanda aljannar su iri ɗaya ce ku yi nan waɗancan ma aljannar su iri ɗaya ce haka har zuwa aljanna ta koli Allah sa muna can su ma haka shine zumara da Allah ce jama'a jama'a har zuwa na ƙarshe wanda zai shiga aljanna su ba haka ƴan wuta su ma ba hawa ɗaya bane ba hawa ɗaya bace wato kowa da martabar da abin nan kamar yadda Allah madaukakin sarki yace innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira munafiqai suna cancan mataki na can kasa kaga shikenan akwai matakin da yake sama da wannan akwai wanda yake ita wuta wanda suka fi zama cancan kasa suka fi shiga azaba suka fi shiga bala'i wanda suke sama su ne masu dan dama dama ita kuma aljanna wanda suke can sama su suka fi kowa ni'ima suka fi kowa morewa wanda suka yiwo kasa hawa na farko su kuma su ne masu aljanna haka saffa saffa dai amma dai aljanna ce in za ka roƙi aljanna ka roƙi ta can ƙoli idan sa'altumullaha aljanna fas'aluhu firdaus ce Allah ka bani firdausu ka wanda can karshe in yaso a dan kasa da kai ka aka roki Allah ka roke shi da babban masaki saboda ka dole da aka dai dan samu rabi to ko tsake tsake ka dawo amma ka dole ne karshe kuma karshe aka yi kasa kuma kaga kasa je ba alheri duk ba wanda abu kuma kasa to shi yasa ubangiji ya ce ashtatan haka za ta bi kungiya kungiya jama'a jama'a wasu suka ce ashtatan anan ana nufin lokacin da aka fito daga kabari za a fito a tarwatse a hargitse ba wanda ya san ina zai je kowa ta kansa yake kowa nafsi nafsi yake a lokacin har sai an je an tsaya an yi hisabi to kuma lokacin kowa zai san ina zai tafi liyuru a'malahum dan a nuna musu ayyukansu aiki ya zai kaga aiki aiki wani abu ne wanda yake ma'ana ce ba a ganin ta kai sallah ba a ce kawo sallar da kai nuna mana inda gaske ne kai sallah ko kai azumi a ce nuna azumin da kai inda gaske ne wannan ma'ana ce ba a taba ta ba a ganin ta sai dai a ji cewa an kai gaskiya kai imani wannan duk abubuwa ne da suke ma'ani ba jiki bane da zaka dauko shi ka ce gashi to amma nan Allah ya ce dan a nuna musu ayyukan to wasu malamai suka ce dan a nuna musu sakamakon ayyukan a liyuru a'malahum liyuru jazaa'a amali dan a nuna musu sakamakon ayyukan su sakamakon nan shine aljanna ko wuta kaga anan za a nuna mutum to ga aljanna can taka ce ko kuma ga wuta can tashi ce kaga wannan abu ne da za a iya gani yau suka ce akwai taqdiri anan bi yurau a'malahum ay bi yurau jazaa a'mali wasu suka ce a me zai hana a ga ayyukan ma su kansu mana me zai hana ai yanzu wata rayuwa muke ba irin wacce aka baro ba rayuwar da ka baro ba kaga ayyukan amma rayuwar lahira daban take komai Allah zai canza shi saboda haka me zai hana kaga aikin a nura maka ga aikin nan gashi nan kana ganin sa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da mutum zai mutu ana nuna mutum aikin sa wani zo masa kyakkyawar kama wani zo masa mummunar kama aikin nashi ne sai zo masa kyakkyawar kama mai sa farin ciki a zuciya mai kwantar da hankali ce ni ne aikin ka Allah ya turo ni in ɗebe maka kewa a zaman ka na kabari saboda ka sallar sa azumin sa zakkar sa gaskiyar sa da'ar sa duk abin da yake yi ubangiji ya sa shi ya fito a kyakkyawar kama halitta ubangiji yana ga ya ga dama sai wannan ba Allah ya ce wa nazaul mawazin al qist al yawm al qiyam ubangiji zai sanya ma'aunai na adalci wanda za a auna ayyuka to ya za a auna aiki kaga kenan zai iya yiwa aikin jiki ne zai Allah zai mai da shi kamar gangar jiki a auna shi da ce auna sallar kamar zaka iya magana za a auna sallah ba a duniya amma can Allah zai iya wannan da wasu suka ce a'a ana nufin za a auna masu aikin za a auna masu aikin saboda haka za a auna mu'mini za a auna kafiri wanda ya fi nauyi shi kenan ya haye to idan mutum kafiri ne fa rufe da amma kafiri wato a ce ga shirge yan kafiri mai nauyi kira ka je lahira haihuwa zai yi aka kawai shi a bizani ga wannan mu'mini ne amma ga shi nan saka yau tambe ba ya da yake in aka je lahira ya shiga uku ka kuma ta lahira lahira ce ba duniya ba ce wannan katan da kasar gani katan kafiri katan arni a lahira a banza yake idan zan sallah da sallah yake ta za a zo da kafiri da mutumin da yake kafiri katu a duniya a dora shi a gurin amma wa inda hu la yazinu inda Allahi janaha ba'uda a gurin Allah nauyin sa kakkab ba zai kai nauyin fiffiken sauro ba ba shi kaka akwai sanda Abdullahi dan Mas'ud ya tattare izaran sa shi kuma gashi da madan kirere ne haka bai da kiba da ya tattare izaran sai sa bai suka ga kaurin sa haka gashi nan kamar sanda sai wasu garka dariya to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace mimma tadhakun tadhakuna min khushumati saqai kuna yiwa sirantar kawar kaurinsa ne dariya fa inna saqaihi inda allah fil mizan مثل جبل احد wannan kaurin nasu da kuke wa dariya aka je lahira kamar dutsen uhud ne nauyin sa kaga wancan Allah annabi ya kaɗa mutun da zai zo ba zai kai nauyin fiffiken sauro ba ga wani shi kuma mai kaurin sa kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nauyin sa sai yayi nauyin dutsen uhud ashe kaga aka je can komai canza yake saboda haka babu abinda zai hana ubangiji ya nuna musu ayyukan tarin ayyukan sai gashi nan wannan abinda kake gani aikin ka ne wannan abinda kake gani mara kyau mara dadin gani shi ba aiki ne na mutum saboda haka liyu rawa amalahu mutune takdira komai dan a nuna musu ayyukan nasu sai Allah ce fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara to wanda ya aikata kwatan kwacin kwayan zarra na alkhairi zai ganshi waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara kuma wanda ya aikata kwatan kwacin kwayan zarra na sharri zai gani malamai masu tafsiri suna cewa zarra ana nufin sigarun namli wato yan jirajiran abin nan ta tururuwa jaririyar tururuwa ta larabawa suke kira zarra zarra jaririyar tururuwa larabawa suna misali da zarra akan abin da yake ya kai matuƙa ga kankanta sai su ce kamar zarra misali zarra dan su nuna kankantarsa wannan shine misalin da aka sani a gurin larabawa saboda alqur'ani ya sauka don yayi magana da harshen laraba da irin kwatancen su da suke yi abin ya kai ga kankantar su ce misali zarra dan su nuna abin fakankani ne su wasu ka ce zarra ana nufin abin da kake gani yayin da ka buɗe windo kura tana tashi inda hasken rana yake shigowa zaka ga wannan abin kuran shine zarra mare yawanci malamai sun fice zarra sigarun nami annamlatu sagira ita ce zarra daga baya bayan bincike na ilimi na kimiyya na zamani da yazo ake cewa akwai azzarra wanda suke cewa atom atom din nan ba a gani shi da ido ita kuma zarra da larabawa suke fara da ganin ta da ido jaririyar turuwa za ka gani haka nan wannan abin da ake gane kura da yake fitowa da kofofi yayin da aka haske ya shigo shi ma ido yana ganin shi ba tare da an saka wani abin hange ba amma ita zarra wato ta zamani da ake faɗa shi ne abin mafi kankanta ido baya ga la turabil ayn al mujarrada ido shi kadai tsirararsa ba zai ganshi ba sai an haɗa shi da wata na'ura to wasu suka ce ai shi ake ma nufi tunda ya fi kankanta saboda ka zarra din da Allah yake nufi wannan atom din to amma wannan tafsirin ba zai samu karbuwa ba gurin mabiya salaf mabiya salaf suna cewa alqur'ani ya sauka da harshen larabci la Allah ba zai yi wa laraba magana da abin da ba su san shi ba tunda an saukar da shi qur'anan arabiyyan ne harshen larabci saboda haka aka yi amfani da usulumi alqur'ani kuma ya nuna akwai asgharu min zarra alqur'ani a cikin siyakin surat yunus وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين قال أنا أبنجي جيانون أكوي أبن ديك كسد ذرة سأقول لك أبنجي جيانون وانا من جكي زي وكان كما ذا أدانو وانا أبوان ديك كسد وانا ذرة لنفس كيف هذا سيسا أبنجي جي سيه أمفاني دشي ولوك تشتيك بياني إلمس شي بابو أبن ديك ويواغ الله أسما هو أكسد sawa'un yayi ka ya kwatan kwacin zarra ne ko kasa da zarra ko sama da ita ashe kaga akwai abu kasa da zarra da watakila ilimin zamani zai zo nan gaba alquran lokacin da yake magana laraba ba sawara ba sa wan misali da wal asghar min zarra amma alqurani ya gaya musu za a samu asghar min zarra kuma ubangiji ya san da shi saboda haka atom din da ake magana zai iya shiga wala asghar min dalika ubangiji yace babu abinda zai tuya na aikin mutum sawa'un babba ne ko karami ne mutumin da ya aikata gurgurdan kwayar zarra zai gani abinda zaka aikata na alkhairi gurgurdan kwayar zarra gurgurdan kwayar zarra mutum zai ganshi kamar yanda Allah yake cewa nadaul mawazin al-qisfa liyawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a in kana mithqala habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin za mu sanya ma'aunin adalci ma'aunai na adalci babu wata rai da za a zalunce ta wani abu babu abin da za a zalunce mu wa in kana mithqala habatin min khardal koda daidai da kwayar komai ya za mu zo da shi a nuna wa mutum to ga aikin ka ga wannan ga wannan wa kafa bina hasibi mun isa mu zama mu ne masu hisabi masu bincike masu ainihin bin diddigi ubangiji ya isa yi wannan shi yasa ubangiji a wani guri yake cewa wa alkitab fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إذا أجل التابع إذا شنو كوما يقربوا تاش دلانا دأكي دقولن دأكي دقوانا ومتا دلوكتي فترى المجرمين مشفقين مما فيه ألوكتي ما سلي فيه da zan su hankalin su ya tashi yayin matukar tashi da dugun zuba saboda abin da ke cikin wannan littafi waya kuluna suna cewa ya waylatana mun shiga ma da hadal kitabi wala littafi ne kuma wannan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ba zai bar da babba da karami sai ya lissafa wato duk abin da zaka yi na motsi na tashi na menene ubangiji sai ya sa a rubuta shi ba abinda za a bari shi yasa irin waɗannan ayoyi suke da tsoratarwa yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsuhu wa ila Allahi al-masir ubangiji yake cewa yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara ranar da rai duk abinda ta aikata za ta ganshi an halarto shi shine wajadu ma'amilu hadir an kawo shi a gaban ta gashi nan me kyau ne ko mara kyau ne tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida abinda ba shi da kyau ta rika burin ina ma asa tazara da yawa tsakanin ta da shi ubangiji yana gargadin ku kansa wa yuhadhdhirukum Allahu nafsuhu wallahu ra'ufun bil ibad ubangiji mai tausaya wa bayinsa da haka yake muku gargadi tun anan kowa ya shirya ranar da ubangiji zai gujuro da ayyuka kowa a bashi daidai ayyukansa babu wanda za a cuta babu wanda za a zalunta shi yasa wasu malamai suke ganin ma kafirai za a gujuro da har ayyukan da suka yi na agaji na jin kai na tausayi na taimakon kai da kai na gaskiya duk za a nuna musu shi amma sun cinye moriyar a nan duniya saboda babu imani babu magana da ake musu wani lada a lahira kai mumini a nan Allah ya baka duk abinda yayi don amfanin dan adam kai ma ya baka wannan yayi ba yayi ka da ba kai ya baka lafiya ya baka abinda zaka ci ka sha ya baka iskar da zaka shaka ya baka ya baka kasar da zaka taka da gurin da zaka kwanta da ainihin abinda zaka ci ka sha duk ya hore maka to duk abinda ka aikata kuma na da'a sai kuma ya aje maka wani lada idan yaron kai imani da shi ka yarda da shi yayi maka waɗannan ba ka bauta masa shi kadai ka yarda da sakon da ya aiko to sai ya zama na duk abinda kake yi na ayyukan alkhairi baya aje su a matsayin biyan bashin waɗannan ni'imomi da ya maka a zai aje maka su akan falala idan ka je ya ce to kai ayyuki kaza 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 ka fi aljanna amma kafiri wanda ya kiyada da sakon Allah ya bujurewa annabawan Allah Allah ya masa dukkan ni'imomin da yake yi wa dan adam ya halice shi da ba shi wannan ni'ima ce da bai isa wa kansa ba ya ba shi ci da sha ya ba shi iska da zai shaka da ranar da zai jituma da dai ba jikin sa da ita ya ba shi dukkan wani abu na rayuwa da ke waye da shi duk ya bar shi ya amfana da su wataƙila ya more su sama da yadda mu'mini zai more su ya ji dadin su sama da yadda mu'mini zai ji dadin su amma ya bujire shi ya bujire wa Allah to shikenan duk abin da zai yi na kirki ya kyautata dan uwansa ya taimaka masa ya ji tausayin sa ya agaje shi yayi waye yayi waye dadin sa yake morewa anan amma ubangiji ba zai aje masa komai a lahira kamar Allah yake wa yawma yuradu alladhina kafaru ala an-nari azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير حق وما كنتم تفسقون
نعم
وبجي يتي رانه ذا ابجرو ده كافري انونه تو غاوتا اجي اشغا اركا تشي مسو اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا كون غما جين دادون ده ابدا زاكو جين دادي كون غما جينسا كون تشي مورياركو النبي يتي دوك ابيندا كافري يكي تي يشا to sakamakon hasanat din sa ne da zai yi a nan duniya Allah yake biyan shi zaka iya je lahira ya ce wa Allah ai nayi kaza Allah ce to kai ma ban ma kaza ba ban kaza ba kai da baka yadda da ni ba baka yadda da sakona ba yanzu me kake so kuma in baka babu abinda zaka kiya wa Allah cewa kai bai ka ya cuce ka Allah bai cuce ka komai ba fala tubulu nafsun shay'a da ka yadda da abinda ya aiko da annabawansa da shi ne kai masa da'a kai masa biyayya to a lokacin shi kuma da falalarsa da minnarsa da lutufinsa da tausayinsa sai ya saka ka maka shi kuma ba dan ya wajaba yayi maka ba a'a dan ya wajabta wa kansa dan haka wanda ba ya aiki wanda ba yake kafiri yayi aiki na kwarai to za a kawo masa suga su amma ba ta amfane shi ba saboda bai zo da imani ba qadimna ila ma'amilu min amali faj'alnahu haba'an mansura ubangije ba da aikin gaba daya zama kura a badaidaitawa ga shiga aikin ya ganshi amma ubangije ya ragaraga da shi ya dagargaza shi azan bai da amfani wallazina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin biqi'atin kasaradin biqi'atin yahsabuhu az-zama'u ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wajad Allah indahu fawaffahu hisabahu ubangiji yace wanda suka kafirta a'maluhum wanda suka kafirce ubangijinsu a'maluhum kasarabin biqi'atin ayyukan su kamar kawalwal ne yani a wani wato a wata faffadar kasa a wata faffadar sahara yahsabuhu dhama'u ma'a da bai jin kishirwa zai yi tsammanin ruwa ne daga nesa yana hango shi yana tsammanin ruwa ne hatta idza ja'a usiran lokacin da yazo lam yaji shay'a sai gaba komai ashe babu ne yake hangowa a lokacin ya sadu da ubangijinsa ubangijin sai sakan ka masa ya cika masa hisabin sa to haka ubangiji yake kaman ya amal misqala dharratin khairan yara wanda duk ya aikata aiki na alkhairi zai ganshi wannan yana nuna kada ka rena aikin alkhairi ko ya yake النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمه طيبه كوجي tsoron wuta wato ku sa katanga shabaki tsakaninku da wuta koda da tsagin dabino ne koda da kalma mai kyau mai dadi da zaka ga wa dan uwanka to kai wannan kada ka rena wannan aiki a wata riwaya ta Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تفرغ من دلوك في اناء المستقي ولو ان تلقى اخاك ووجهك اليه منبسط النبي صلى الله عليه وسلم يقول kada kare da aikin alkhairi ko ya yake koda kuwa ka jawo ruwa a cikin gugunka dan uwanka yazo da bokitin sa ko yazo da tudin sa ka juye masa wannan ruwan da ka jawo kai ka kuma sirawa ka jawo wani kada ka ainihin a kare da wannan aiki koda kuwa ka hadu da dan uwanka kana masa walwala fuskar ka a saki karkare da wannan ranar gobe kiyama zaka ganshi kana ga kamar ba komai bane zaka ganshi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mata ya nisa almu'minat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana shat. Ya ku mata mu'minai, kada makociya ta rena abinda za ta yi wa makociyar ta kyauta da shi, koda kuwa za ta dafa kofatan akuya ne. Wato koda kofatan akuya za ta dafa ta yi romansa, to kada ta ce ah wannan abun bai taka kara ya karya ba, me zan yan mata ciki? Ta yan mata ta bata, kada ka rena abinda za ka ba wa dan uwanka kyautarsa koda kankani, domin kyauta abinda take nunawa soyayya, abinda take nuna kauna. Shi yasa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke kawo masa kyauta ba dan yana yafi su bukata ba, a dan su nuna masa kaunar su gare shi. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, har ma ya kasance sun fi kawowa a ranar kwanan Aisha sauran matansa, kishi ya dame su, suka aika cewa da yasa sahabbai ba za su ka kyautar su ba sai ranar kwanan Aisha, saboda kaga ɗakin Aisha za a dafi, gidan Aisha za a dafi kyautar da abin nan. To wanda ya nuna cewa kyauta alama ce ta soyayya tsakanin mu'minai, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba za ku shiga aljanna ba sai ku yi imani, ba za ku yi imani ba har sai kun so junanku. Afala adullukum ala shay'in idha fa'altum wa tahabbtum afshu as-salama bainakum. Bazan gaya muku abinda idan kun yi shi zai nuna cewa kun so juna ba, ku rika yi wa junanku sallama. Wannan aya, man ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wanda ya aikata wato aikin alkhairi daidai da kwayar kumaya zai gani, tana kwadaitarwa akan aikata alkhairi ko mun kankanta sa. Dusan da aka yi shela aka yi kuwa aka ce a kawo wani abu aikin alkhairi, to kakkare ni abin da kake da shi ka bayar, Allah zai karba kuma zai maka tarbiyar wannan abun, ranar gobe kiyama za ka yi mamaki da za ka gan shi. Kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji yana karɓar sadakar ɗayan ku da hannunsa na dama, sannan ya rika renan wannan sadakar tashi kamar yadda ɗayan ku yake renan ɗan ƙaramin dokinsa. Ranar gobe kiyama ya zo ya sami wannan sadakar tashi kamar dutsen Uhud, idan kamar dutse a nan ya rena ta abinda zai bayar. Wanda za su rika yi wa mutane dariya ko suna wulakanta mutum don ya kawo kaɗan, wannan aiki ne na munafukai. Allazina yalbizuna almutawwi'ina min almu'minin fi sadaqati wallazina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum azabun alim. Ubangiji yace waɗanda suke yi wa mu'minai zindi ka gan shi, ana neman tara miliyoyi ka gan shi da wasu 'yan nerorinsa ya kawo wasu takasai yanzu wannan mai za su yi. Yalbizuna almutawwi'ina, masu kawo sadakar tadawwi daga cikin mu'minai, wallazina la yajiduna illa juhdahum, wanda ba su da sama da haka, iya bakin kokarinsu suka yi. Abubakar ya kawo nashi duka domin abinda zai iya kenan, Umar ya raba biyu ya kawo abinda zai iya kenan, Sayyidina Usman ya ebo makudan kuɗi makudai ya bayar abinda zai iya kenan, wani kuma can da yake hannu baka hannu ƙarya ya ɗauko ɗan abinda zai iya ya kawo, sai munafukai su rika nuna shi, su fa ba su kawo ba. يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سلوك يزجري ده سو الله يجي ذا سو يزجري انا غوبه قيامه ران ده الله زي يمسو يزجري ذا سو غني سخير الله منهم ولهم عذاب اليم سنا ده عذاب نيره ددي سوراك ايات تنا كدايتر ده مؤمني اكن ايكتا الخير كو من كانت سكاي يرينا ايكين ده يكي يي يي تيغبا ده يي وندا دوك يي ايكتا الخير كو من كانت سا زي غنشي. Wannan arja ayatin fi kitabi, ayat da take kowace sa maka kwadai da fata da guri ta sa ka sa rai, an ce duk kan kanta zaka gani, kaga ashe sai ka dage kakkare na kokarin ka ka ci gaba da yi. Sannan ce waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara, wanda kuma ya aikata gwargwadon kwayan zarra na sharri zai ganshi. Wannan shi ba tsoratarwa ce mai girma, wanda wasu malamai suka ce aqwa ayatu fi kitabi, ayat da ta kowace ban tsoro ce daidai da kwayar zarra na sharri, idan kai to zaka bi babu shakka wanda akwai ban tsoro a ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ɗayan ku zai yi magana da kalmar da bai dauke ta a bakin komai ba, amma Ubangiji ya tsunduma shi wuta a sadami ne da ita, yayi duso a cikin wuta din nan saboda wannan kalma shekara 70. Can da yake faɗarta yana gaba ba komai bane. Cikon lokaci saurata zai faɗa, amma da ranar gobe kiyama wanda zai ganta zai yi mamaki. Tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim, kuna ɗaukan abu ne mai sauki amma abu ne babba a gurin Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wajen kaburbura guda biyu ana musu azaba, ce innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir bala innahu kabir. Ce waɗannan da suke kwance a cikin kaburburan nan biyu suna cikin azaba, ana musu azaba, ba ana musu azaba bane akan abin da yake babba a ganin su, a tunanin su ba babba bane amma fa babba ne. Su a yadda suke ɗauka abu ne mai sauki, dan ya tashi yayi fitsari bai tsarki ba, yayi fitsari fitsari ya diga a wani bangare na jikinsa ba tare da ya kula ya kiyaye ba, yana gaba wani abu. Ɗayan kuma ya rika gulma, ya rika yawo da annamimanci, ya rika giba, ya rika tereren jama'a, yana zaton wannan wani abu ne mai sauki na shaɗi da ya babari ne amma ba ƙaramin abu ba ne. Wato maganar giba da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-ghibatu dhikruka akhaka bima yakrah fa in kana fihi faqad jibtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Giba ka sai ka faɗa wa dan uwanka abinda baya so, abinda ba zai so a ji ba, sabo ne laifi ne tsakanin shi da Allah, ka je duk inda ka zauna kana fesawa kana labartawa mutane ai wani yayi kaza ya wani yayi kaza, wannan ita ce giba ba. In bai yi ba kai masa to kai da kai masa kaza ne, wannan wani abu ne shi ko guncin sa da ba. In kuma yayi amma tsakanin shi da Ubangiji ba wanda ya sani sai kai ko wasu ƴan tsirari, amma duk inda ka zauna cikin majalisa cikin jama'a cikin kokari kake ka fasa ai an kama shi yana kaza, ai an gan shi yana kaza, ah ba ku ji labari ba mai faru, ah kaza 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 kaza, kana daukan wannan duk wani bangare ne na entertainment. Shi yasa muke magana ko da yaushe muke jan hankali musamman ga ƴan uwan mu musulmi, watakila arna su a gurin su ba komai bane labari ne, amma musulunci yana da mabadi, yana da principle, abinda ake ce mabadi, wanda ya kamata a ce duk mumini yana da shi. Idan aka ce yau ga wani mutum ya yi laifi, kai ka san labarin ya yi laifi, duk kokarin da za ka gyara shi ko ka samu waɗanda za su yi yunkurin gyara shi, amma kaka je kana yayata shi, in kai haka kai masa giba ka ci namansa da ransa. A yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan, ka ci mushensa. Shi yasa ba daidai ba ne an kama mutum yana laifi an kai shi gaban hukuma an kai shi kotu ko ana abin nan wasu su suna yansa, ai an kama wani ko wani tsakanin matarsa suna rigima ta mare shi ya mare ta, ta ce ba za ta zauna da shi ba, ya ce ba zan zauna da ke ba, ta ci kwalarsa ya ci kwalarta, ana ɗaukan wannan labari ne. Ni na tabbata shi wanda zai rika faɗa irin waɗannan kalmomi ba zai so shi a yi masa haka ba. Akwai wanda ba sa faɗa da matarsa, kawai akwai ranar su hau sama, zai so ya ji cewa makocinsa ya je rediyo yana cewa jiya makocina mai suna kaza na unguwa kaza na ji su sun kai ruwa rana da matarsa, ba zai so ba. Amma ka ɗauki labarin ka sa a kafar watsa labarai kana faɗa da wani wata murya da take nuna kamar kana huce wani hauci kamar wani abokin faɗanka ka samu lawansa, wannan ba ƙaramin hadari ba ne wallahi, ba ƙaramin hadari mutum yake an mai da abun kamar wani abu ne na entertainment jiyar da shaɗantarwa. Bara na shaɗantar da ku a baku labari, wani kes ɗin yana kotu alƙali yana shari'a tsakanin miji da matarsa, daidai ne a zo a ɗauko miliyar mijin ko a ɗauko miliyar matan a zo a saka a ce kaza, ai an fito a kotun mata mare shi ko ya mare ta ko sun yi kaza ko sun yi kaza,
ina tabbata ba wanda zai so ayi masa haka ba zai so shi bai haka yayi wa ayi wa dan uwansa yau da a ce babansa ne da babansa suke rigima ba zai so a saka a gidan radio cewa babansa da babansa suna rigima wannan ba daidai bane ya kamata masu hankali su ja kunne idan irin wannan za a yi shi a duniyar arnanci duniyar kafirci duniyar da babu mabadi bai kamata a tsakiyar musulmi ba daga musulmi a rika jin wannan mu dai muna fada muna kuma gaya wa mutane hadarin abu dukkan tantar abu da kake ganin karami ne a gurin Allah babba ne musamman in ya shafi haƙƙin wasu musamman in ya shafi haƙƙin wasu ana ganin bahaushe wani mutum ne da irin waɗannan cece kucen da irin wannan yan tsurtso banne wai a gaban sa saboda haka in an yi haka za a jawo hankalin sa to bari a yi masa haka wannan rena wayen al'umma ce mai zaman kanta mai dogon tarihi a ce in kai jarida ba za ka buga labarai masu muhimmanci ba a fa shafin farko na jarida ka sai irin waɗannan abubuwa saboda wai akai abun ka masu sayan irin wannan jarida da kake yi da Hausa su waɗannan tsaye gungumin suke bi wannan ya kashe babansa ya sari babarsa yayi wa yan kanwasa ciki yayi kaza wai al'ummar da kake wa jarida kai fa kana intibai zuwa ga wannan al'umma ne kana kai dan cikin wannan al'umma ne amma ka yadda kulwar al'umma haka take kana so ka sai da jaridar ka to bara ya zama front page naka shafin ka na farko da ake sa labari wanda yake mai girma ka sa irin waɗannan labaran saboda ainihin jaridata yan garuwa ne masu sai da shayi ne mai yankan farce ne mai sai da leda mai kaza waɗannan su kuma irin wannan gutsurutso man suke so bara in sa da imici ne kana ga wannan abu ne mai sauki amma akwai hisabi kaman ya amal miskala zarratin sharran yarahu ba alkhairi kake yada ba cikin al'umma innal ladina yuhibbuna an tashi'a alfahishatu fil ladina amanu lahum azabun azimun fid dunya wal akhirah lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun duk mutumin da zai so irin wannan alfasha ta yawo a cikin jama'a ai ta yada ta ana yama bidin ta to Allah ya ce su shirya ranar gobe kiyama suna da azaba mai radadi a duniya da lahira randa Allah zai mutum kamo a nan duniya ya jefa masa wata cuta na zai kara dilikocin duniya su rasa gano ta ubangi zai iya masa wannan sauraka a ji tsoron Allah wannan ayar fadakarwa ce tsawatarwa ce razanarwa ce man ya'mal mithqala dharratin sharran yara annabi ya ce mutum zai yi magana da kalmar da la yulqi laha balan fayahwi biha fi jahannama 70 qarifan haka annabi ya ce mutum zai yi magana da bai dauke ta a bakin komai ba amma a dalilin ta ya gangara yayi nutso a cikin jahannama shekara 70 yana kasa bai je masaukin sa ba kalmar da yayi bai dauke ta da komai ba yana ganin ba wani abu ai labari ne ba ni nayi ba saboda haka a kiyaye haƙƙin mu'minai kiyaye haƙƙin musulmi Allah ya ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan aya cewa aya ce alfaza aljana aya ce wacce take kilo ta musamman kuma wacce ta kunshi abubuwa da yawa an tambaye shi game da zakkar jakuna yace to shi dai ba wata ma anzalallahu shay'an ba abinda Allah ya saukar game da mutum yana da zakai ya fitar da zakka illa hadhihi al-ayati al-fazza al-jami'a sai wannan ayar wacce ita ce guda daya kuma ta kunshi abubuwa kaman ya amal misal dharratin sharra khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wato kamar a lokacin ba a saukar masa da hukuncin zai wa mutumin da yake da zakai ya suna aiki a gona ko yana hawa ba zai fidda musu zakka ba lokacin bai samu wannan hukuncin ba da aka tambaye shi to za a iya fidda masa zakka yace a shi dai yanzu ba a saukar masa da komai akan wannan ba amma ga wata aya din kulalliya wacce a karkashin ta mutumin da yake da jakai ya fitar da wani abu daga cikin abin da ya wallata na dukiya a matsayin sadaka na waɗannan jakai to ubangiji zai karba kuma zai ga sakamakon su a lokacin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan ayar ya kira wata alfaza الجامعه دفعت ابينا muka fada dai dai Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in
والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد واله وصحبه ومن سار على هداه الى يوم الدين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
muna cikin karatu, mun yi wasu baki na arziki wanda suka kawo wannan ziyara, wannan majalisi. Daga cikin su akwai malam Ibrahim Buba Jada, wanda PRO ne na Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. Akwai Sheikh Ashiru Bakure, akwai Sheikh Muhammad Isa Bage, akwai Sheikh Suleiman Kibiya, akwai Alhaji Yunusa Kankana, akwai kuma sauran dai waɗanda suke tare da wannan malamai. Muna musu barka da zuwa da isowa wannan majalisi. Muna musu lale maraba. Kuma mun yi farin ciki da wannan ziyara ta su. Kamar yadda wasu daga cikinmu sun san yunkurin da yanzu ake yi, kuma har an kai ga cimma wasu manufofi waɗanda suke masu ban sha'awa, wanda za mu yi ta addu'a Allah Maɗaukakin Sarki ya tabbatar da abin. Maganar haɗewa ɓangarorin Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna guda biyu za su haɗe, su ɗinke, su manta wato bambance-bambancen da ke tsakaninsu, su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, su dunkule, su cure, su mulmule, su zama al'umma ɗaya, su zama al'ummar da Allah Maɗaukakin Sarki ya yi umarce ta da ta tashi tsaye wajen umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna. Waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Su zamo cikin wannan tawaga, su zamo su ne wannan al'umma, ko suna matsala wani ɓangare na wannan al'umma. A da can an samu rarrabuwar kai, an samu fitintunu wanda shedan ya taka rawa sosai a cikinsu. Muna fatan wannan abu an zo ƙarshensa, kuma kun san cewa al'umma duk sanda ta haɗe ta zama abu ɗaya, babu shakka za ta fi ƙarfi. Abinda yake rauna al'umma irin rabuwar kai, wannan yana sukan wannan, wancan yana sukan wannan, wannan yana ɓata wannan, wannan yana ɓata wannan, to a lokacin al'umma za ta yi rauni. Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna allaha ma'as sabirin. Ya ku waɗanda suka yi imani, ku bi Allah, ku bi manzansa, ku bi Allah, ku bi manzansa. Fa la tanaza'u fatafshalu, kada ku rika jayayya da juna, kada ku rika rigima da juna. Fatafshalu, sai ku samu wato lalacewa al'amarinku sai ya warwatse. Wa tadhhaba rihukum, kuma kwarjininku ya tafi. Daga ashe al'umma ba za su ci gaba da zama da kwarjini ba sai in tana zama tana dunkule guri guda, kuma babu wani saɓani da al'ummar musulmi ba za ta iya ciwo wato kansa ba. Babu wani saɓanin da za a kasa sulhunta tsakanin al'umma saboda shi ba. Abubuwan da suke abin da yake kawo saɓani, kamar yadda Ibn Taymiyyah yake bayani a littafansa Abu Bini, su suke jawo rarrabuwa da saɓani a cikin al'umma, bal a cikin rayuwar ɗan adam ma gaba ɗaya. Na farko akwai zalunci, wato ɗaya ya zalunci ɗaya, wani ɓangare ya zalunci wani ɓangare, wata jama'a ta zalunci wata jama'a. Idan aka ce zalunci, ana nufin ko dai ka hana mutum haƙƙinsa gaba ɗaya, ko kuma a kai ka ɗauki fiye da naka haƙƙin, wato ka bashi wani ɓangare amma ka kwace wani ɓangare, ko kai ka nemi sama da haƙƙinka. To wannan shine al-baghyu wa maqtalahu hatta ja'ahum al-ilm baghyan hatta ja'ahum al-ilm baghyan bainahum. Ba su samu saɓani ba sai da ilimi ya zo musu. Baghyan bainahum, saboda zalincin da ke tsakaninsu. To aka samu baghyu, to za a samu saɓani. Haka nan aka samu ittiba'ul hawa. Ittiba'ul hawa, wato bin san zuciya. Mutum ya san abin da yake gaskiya amma yake yarda da shi. Idan aka yi galaba akan waɗannan abubuwa biyu, to babu shakka duk wani abu na saɓani za a ci ƙarfinsa, za a gama da shi. Duk saɓanin da aka samu tsakanin ɓangarorin nan biyu bai kai saɓanin da aka samu wato ta nahiyar atar ɗinsa ba, wato abinda ya haifar ga al'umma, irin saɓanin da aka samu lokacin sahabbai, lokacin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya, wanda aka samu kashe-kashe da zubar da jini da yaƙe-yaƙe da rayuka ɗaruruwa, ba a ce dubunnai ba, suka salwanta a dalilin wannan saɓanin bai kai ga haka ba. Amma duk da haka aka samu wani lokaci da wasu suka tsaya aka samu sulhu aka samu amul jama'a sayyidina hasan ibn ali wanda allah yake cewa in annabi yake cewa in ibn hadha sayyidun wa sayuslihu allah bihi bayna fi'atayn azimatayn min almuslimin shi dan nan da shugaba ne ubangiji zai yi sulhu saboda shi a dalilin sa tsakanin wasu bangarori biyu manya na musulmi da suke rigima kaga ashe shugabanci ba sai ka rike mukami ba a'a ya zama na kai bar tabbatar da al'umma maslahatu ka samu shugabanci wannan al'umma kaga sayyidina hasan saukai daga kujerar sa ta khilafa ya cancance ta 100% bal a lokacin ba wanda ya kai shi cancantar wannan kujera amma saboda a samu sulhu tsakanin al'umma da suke rigima kuma duk musulmi yace ya sauka ya baro Muawiya annabi ya kirawo shi mai sayyid ya kira shi shugaba shi da shugabanci da kake so da kake da shugabanci da mutum zai samu bai kai shugabancin da zai same shi ta hanyar aikata abin da zai zama maslaha tsakanin musulmi ba an yi yunkuri da yawa kuma an yi wasu abubuwa da ina tuna ina sane da cewa a ranar Laraba din nan ma an yi gagarumin wa'azi tsakanin duka bangarorin biyu a Katsina a masallacin Modibbo na nan da Katsina saboda haka ga ƴan uwan sun ziyarce mu muna fatan Allah madaukakin sarki ya kara hada kan musulmi Allah madaukakin sarki ya kara hada kan mu duk abin da zai kawo mana tafarraka da baraka Allah ya kawar mana da shi manufar mu guda ɗaya ce shine tabbatar da shari'ar Allah a doren ƙasa tabbatar da tauhidi tabbatar da komawar al'umma zuwa ga alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yakar zalunci da yakar shirka da bid'a da yakar dukkan wani abin da yake ma'asiya ne a doren ƙasa wannan ita ce manufar mu kuma duk mun hadu akan ita wannan manufa mai kyau idan an samu sabani za a yi a samu sabani amma an ba mu abin da zamu magance wannan sabanin da shi ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila haka duk sanda aka samu sabani ba da bakakken maganganu za a magance sabanin ba ba da yaƙe-yaƙe da faɗace-faɗace ba ba da kafirta juna ba za a magance wannan sabanin ne ta hanyar komawa ga littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya sa mu dace ina ganin watakila in ba wa ɗaya daga cikin su ko da minti kafin mu ta da sallah ko da minti biyar ya yi jawabi ga ƴan uwa wane ne zai to Alhaji Ibrahim Buba Jada zai mana magana ko da minti biyar ce sannan a ta da sallah
Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنا سلم على الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنا كان بودع الله سبحانه وتعالى يا كاورا يوم وانا لوكشي وما ياتي بكيمو دكاو زيارة تجير ماما وانا مجلسي ونا كارا الدعاء Allah ya ƙara dauka annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sahbansa tabi da tabi tabiina da duk wanda ya bi su da kyautatawa musamman Sheikh Usman dan Fodio Sheikh Abdullah Gwando da ansa Muhammad Bello da wadanda suka taimaka musu musamman Sheikh Abubakar Mahmud Gume Sheikh Ismail Idris da makama gada da masu da Alhaji Musa Muhammad Gwando da waɗanda muka mance Allah ya gafarta musu Allah ya sa su huta Allah ya kyautata bayan su to gaskiya na kawo ziyara ce ta girmamawa wanda alhamdulillah ina gani Dr. Sani wallahi ina jin sunansa ana wa fahimtar ban taba ganin sa ba sai wannan nima ta musulunci shi ya hada mu kamar yadda ya ambata an samu jarabawa tsakanin jama'a su zuwa cikin bid'a da kamar sunna mai hadkwata sa Jos da kuma hadkwata sa Kaduna shekaru 20 wanda yawancin mu muna da ilmi gashi na samu babban wana Alhaji Ali mai bidiyo wanda alhamdulillah kada a ji mamaki domin cika-cikan imani guda shida akwai kaddara alheri ko sharri matunda Allah ya sa abin da ya faɗa Allah ya taimake mu alhamdulillah ina rike da sakon Sheikh Muhammad Sani a jingar wanda ya je tafiya rasuwan ɗaya daga cikin shugabanni wannan kungiya Alhaji Musa Muhammad Wando a Bauchi wallahi sai da yaran da Allah bai da nufin wani abun da zai fara in ba tafiya ba sai Allah ya tunike shi ya zo sai ya ga Sheikh Yusuf Muhammad Sambo da cikin Sheikh Abdullahi Balalau Sheikh Abu Musa Dawud Abu Narabiu Daura da Imam Namuna Central Mosque Abuja Alhaji Musa da Alhaji Isa Muhammad Tadiwa Gombe da Mal Kabir Gombe da wasu daga ciki sai ya jawo hankalin su yace wallahi ni aji tsoron Allah yace ina kakanmu na musulunci a yanzu Sheikh Abubakar Mamukuni aka ce ya rasu ina malamin mu Sheikh Ismail Idris ya rasu ina shugaban kungiya Sheikh Muhammad Musa Muhammad Gwandu ya rasu yace to wallahi ina rantsuwa da Allah yadda suka tafi wallahi mu ba za mu tafi domin kowace rai sai ta tada da mutuwa yace to mu ji tsoron Allah gashi dukkan ne mu furfura ga su a kunnan tare da mu mu kwantar da hankalinmu abun da yake samun sakamin mu manci mu ja al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam bisa tafarkin Allah sai gashi dukkan ne su sai suka fashe da kuka to Allah yadda yake so haka zai tabbata sai gashi Sheikh Yusuf Sambo yace wallahi ya mubaya atake an aka nada kwaki eh abuna wakilai bangare biyu kowa ya zo da bangare mutane ko ba goma alhamdulillah sai aka amince da aka yi mala kabir Muhammad Gombe ya bashi sai ya tambaya to ya aka yi ba sunan mala Yakubu Musa kafaccen suka ce lallai shi dan ne ya manta da su aka sashi aka shirya za a je a zanna a Abuja nan ma ya ba da shawara ya ce mu je inda malamin mu kakanmu yake tafsiri Sultan Bello Mosul na aka daidaita insha Allah ran Laraba za a ƙara tabbatarwa domin Allah ya taimake mu an sulhunta amma za a nuna wa duniya Allah ya taimake mu kan da shekara 20 ba kawana 10 ba muna fata wannan tunkewa da aka yi Allah ya sa har tashin kiyama mu mabiya ina hada mu da girman Allah duk abun da ya faru kada wani ya ce sun gaji ne a'a kai kana da tabbas a kanka tunda baka mutu ba baka san karshen ka ba kai fatan alheri ga ahlus sunna Najeriya da duniya duk wanda aka same shi da matsala ko bayani ko magangal wanda ba kai to ya shirya amsa tambayar gobe kiyama domin me sulhu Allah ya kawo mana a cikin alƙur'ani wanda baya son sulhu na farko iblis ne munafi kafir to ni dai lokaci tunda Allah ya sa mana yin tafsiri matsayina na almajir albajin su a taya mu da yin addu'a ba kowa sai ya je Kaduna ba a'a a yarda da wakilci Allah ya taimake ni shekaran jiya da na dawo daga Jos na je masallacin Juma'a na jama'atu zarfi biya kuma suna tudun wada na je tudun musala na je gun Sheikh Abdullahi Pakistan Allah ya saba sami shi ba sun tafi cikin Kaduna a Katsina wallahi kamar yadda na kawo ziyara umurni ce diga Sheikh Muhammad Sani ya jingir yace duk abun da yayi muku ku yafe masa shi kuma duk abun da kuka yi masa ya yafe ayi fatan alheri wadannan bayanan da nayi alheri a cikin sa Allah ya bamu dadan kuskure a cikin sa Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.